sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare da Baba Yakubu makiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. Na yau ranar Talata, 13 ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, a jiya Litinin ne aka fara sauraron bahasin tabbatar da Amikoni Barrett, wacce za a nada alƙaliyar kotun kolin Amurka a Washington, inda Barrett ta faɗa wa majalisar dattawa cewa bai kamata kotuna su shata tsari ba, kamata yayi su bar wa shugabannin Amurka da majalisar dokoki. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO yayi kashedi akan dabarun amfani da wata hanya daban a yaki da cutar coronavirus cewa bai dace ba. Dubai a Najeriya kuma sun yi tattaki a Lagos da wasu manyan biranen kasar a jiya Litinin domin neman kawo ƙarshen rundunar yaki da fashi da makami ta 'yan sanda, wato SARS a takaice, da take kisa da cin zarafin mutane.
Kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa an saka dokar hana zirga-zirga a garin Kagar na jihar Neja. Bayan da 'yan yankin suka fusata, suka afka ofishin 'yan sanda. Ko me yasa?
Wannan al'amari dai ya faru ne bayan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi ma wasu 'yan banga guda hudu a yankin.
Yayin da jiya Litinin aka buɗe makarantu a faɗin Najeriya, jihar Borno ne fama da matsalar tsaro ta sanar da ranar da za ta buɗe nata.
Girma gwamna ya ba mu dama mu sanar akan cewa lalle za a buɗe makarantu gaba ɗaya, ɗalibai su koma makaranta ranar 26 ga wannan wata da muke ciki.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto da za mu kamo ku. Amma yanzu sai a gyara sama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin ne aka fara sauraron bahasin tabbatar da Amikoni Barrett, wacce za a nada alƙaliyar kotun kolin Amurka a Washington, inda Barrett ta faɗa wa majalisar dattawa cewa bai kamata kotuna su shata tsari ba, kamata yayi a bar wa shugabannin Amurka da majalisar dokoki. Barrett ta gindaya wata tarjama mai tsauri akan rawar da babban kotu take takawa, tana mai cewa ba an yi ta ne don ta magance kowace matsala ba, ko kuma ta gyara dukkan kurakuren da aka tafka a rayuwar jama'a ba. Yayin da aka fara sauraren, Senator Dianne Feinstein, mai jagorantar Democrat a kwamitin shari'a a majalisar dattawa, nan take ta nuna cewa marasa linjayi na Democrat na da wata muhimmiyar tambaya ga Barrett akan ra'ayinta cewa wani hukuncin da kotun koli ta yanke a shekarar 2012 na amincewa da dokar tsarin kiwon lafiya, dokar nan ta kasa da miliyoyin Amurkawa ke amfana da ita, da ta ce kuskure ne. Kotun tana nazarin sake kalubalantar dokar kiwon lafiya a ranar 10 ga watan Nuwamba, lokacin da Barrett ka iya zama ɗaya daga cikin alƙalan kotun koli tara da za su zantar da hukunci ko dakatar da dokar ko kuma a ci gaba da aiki da ita. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kashedi akan dabarun amfani da wata hanya daban a yaki da cutar coronavirus cewa bai dace ba. A wurin wani taro manema labarai a birnin Geneva a jiya Litinin, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce jami'an kiwon lafiya su maida hankali wurin amfani da maganin rigakafi kadai, amma ba wata hanyar da za ta jefa jama'a cikin hatsarin kamuwa da cutar ba. Hanyar yaki da cutar a kaikaice, ana amfani da ita ne a lokacin da galibin jama'a suke da kariya daga cuta, saboda an kai ga cimma babbar kariya tsakanin jama'a. Ba taɓa amfani da yaki da cuta a kaikaice a matsayin dabarun yaki da barkewar annoba ba a tarihin kiwon lafiyar jama'a. Hanya ce mara inganci a kimiyyance da kuma bisa tsarin yaki da cuta mai yaduwa, inji Tedros. WHO ta yi kiyasi cewa kimanin kashi 10 cikin 100 a duniya sun kamu da cutar coronavirus. Har yau ba a san adadin mutane da suke da bukatar wannan hanya ta yaki da cutar a kaikaice ba. Dubai a Najeriya sun yi tattaki a Lagos da wasu biranen kasar a jiya Litinin domin neman kawo ƙarshen rundunar yaki da fashi da makami ta 'yan sanda, wato SARS a takaice, da take kisa da cin zarafin mutane. Duk da yake gwamnati ta faɗa a shekarun jiya Lahadi cewa za a rusa rundunar, amma 'yan Najeriya sun bayyana shakkunsu game da alƙawarin jami'ai na kawo ƙarshen rundunar da ake zargi da cin zarafi. A wani jawabi da ya yi a jiya Litinin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce jama'an rundunar SARS da aka same su da aikata laifi za su gurfana a gaban doka. ya ce rusa wannan sashe na 'yan sanda shine mataki na farko na gagarumin sauyi na 'yan sanda domin ganin sun yi aikin su na kare rayuka da kuma kadarorin mutane. Sai dai wani marubucin wakoki David Moore da ya shiga zanga-zangar kin SARS a Lagos a jiya Litinin ya ce duk wani alkawari da gwamnati za ta dauka ya zo da aiki saboda 'yan Najeriya sun ga alkawura da dama akan SARS amma babu cikawa.
The call was end SARS in terms of in order to end impunity.
Yace ba za a daina ba, ya kamata ya zama ƙarin gwiwa domin mutun da a sadaukar da rayuka akai. Mutane na mutuwa kuma mutane sun mutu sosai, kuma abinda muka fara idan ba mu kammala shi ba tamkar tsoro ne. Ba za mu ja da baya ba ko kadan, za mu ci gaba da matsin lamba har sai gwamnati ta ba mu abinda muke bukata. Kungiyar Amnesty ta tattara bayanan kwace da azabtarwa da kuma gazawar hukumomin Najeriya akan daukar mataki ga masu laifi. Domin kawo ƙarshen miyagun ayyukan SARS akwai buƙatar garan bawul a sashen, shi yasa kuma ake marhabi da batun rusa shi da kuma haramta shi, amma ya kamata a zurfafa daukar mataki saboda ba wannan ne karin farko da gwamnati ta haramta SARS ba. Kana ta haramta shi daga aikata irin waɗannan ta'annati da suka ci gaba da yi a koda yaushe.
Tuwan an jima kaɗan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran. Kafin nan idan muka leƙa jihar Neja, an saka doka hana zirga-zirga har ta tsawon sa'o'i 24 a garin Kagara sakamakon afka ofishin 'yan sanda da mutanen yankin suka yi. Bayan da 'yan bindiga suka kashe wasu 'yan banga hudu, Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da wannan rahoton.
A yanzu haka dai an kafa dokar hana zirga-zirga na sa'o'i 24 a cikin garin Kagara, hedikwatar karamar hukumar Rafi ta jihar Niger, Nigeria. Wannan al'amari dai ya faru ne bayan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi ma wasu 'yan banga guda hudu a yankin. Al'amarin da ya harzuka mutanen ƙauyukan Kagaran har suka aukawa ofishin 'yan sanda na garin tare da yin awon gaba da bindigogi sama da 10. Alhaji Ismaila Modibo shine shugaban karamar hukumar Tarafi.
To halin da ake ciki dai a karamar hukumar Rafi kusan kwana 5 yanzu kenan muna samun hare-hare na mutanen banza farayin nan sun zo wanda ya tunzura mutanen waɗannan ƙauyuka. Sun zo da safe sun zo sun yi attacking police headquarter na Kagara police station wanda sun karbi makamai akalla a rubuce da suka bamu cewa mutanen nan sun karbi bindigogi a hannun a police station kamar guda 11. A hali yanzu dai da ake ciki na gara mun sa dokar awa 24 babu zirga-zirga saboda hankali ya kwanta domin
so yanzu total mutum nawa kenan aka kashe? Da
mutum 5 'yan banga 4 barawo 1 amma dan banga 1 nan musayan wuta ne da 'yan sanda. Amma su duk mutanen tungan makeri ne.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya ce suna gudanar da bincike a kan lamarin. Haka shi ma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce suna gudanar da bincike domin gano waɗanda suka aikata wannan al'amari.
Muna nan muna binciken me ya faru, duk kuma wanda aka kama da hannu a ciki dole za a yi masa hukuncin da ya kamata.
To daga bisani dai kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya ce gwamnatin jihar Niger ta yi Allah wadai da wannan mataki na aukawa ofishin 'yan sandan.
Yanzu dai mu matsayin mu abu kasance shine gaskiya muna Allah wadai da wannan abu da ya faru.
Tuni dai masu sharhi suka fara nuna fargaba akan wannan al'amari da ke zaman yar manuniya ga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga baba ya dawo da ci gaban labarin duniya.
Zaben shugaban Amurka na wuri da aka gudanar a jihar Georgia da ke kudancin kasar ya fuskanci matsaloli na ɗan lokaci a jiya Litinin kafin aka gyara na'urar zaɓe kana aka ci gaba da zaɓen. Ɗaruruwan masu kada ƙuri'a a jihar sun fito a ranar farko na zaɓen wuri makonni uku kafin zaɓen ƙasa a ranar 3 ga watan Nuwamba da zai yanke hukunci tsakanin 'yan takara da suka hada da shugaba Donald Trump na Republican da abokin karawansa na Democrat Joe Biden da kuma masu takarar kujerar majalisar dokoki. an fara zaben na da wuri a jihohi 40 a cikin jihohin Amurka guda 50. Kana jami'an zabe sun ce sama da mutum miliyan 7.3 ne suka kada kurkun su. Lamarin da ke tabbatar da sha'awar da mutane da dama suka nuna game da takarar Trump da Biden a wani sabon wa'adi a fadar White House. A Atlanta babban birnin Georgia kuma birni mafi girma a jihar, wasu masu zaben sun hallara rumfunan zabe tun cikin dare domin su zama na farko a wurin kada kuri'a. A ƙarshe ajiyar Litinin, gwamnatin ƙasar Belarus ta ce yanzu 'yan sandan ƙasar za su yi amfani da bindiga akan masu zanga-zangar idan buƙatar hakan ta taso, yayin da zanga-zangar neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus ke ci gaba. Ministan harkokin cikin gida ya faɗa a wata sanarwa a jiya Litinin cewa gangamin yaƙi neman zaɓe ya zama wata hanyar shirya aiwatar da mummunar aƙida. A don haka ma'aikatar harkokin cikin gida da dakarun cikin gida ba za su bar kan tituna ba. Kana za su yi amfani da kayan aiki da makaman sojoji idan buƙatar hakan ta taso, a cewar sanarwar. Ma'aikatar cikin gida ta sanar a jiya Litinin cewa sama da mutum 700 ake tsare da su a zanga-zangar ranar Lahadi. Ta ce har yanzu akwai mutum 570 a cikin waɗanda aka tsare su a ranar Lahadi a hannun hukuma, suna jiran bayyana a gaban kotu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da ɗalibai ke koma ɗakunan karatunsu bayan kwashe tsawon lokaci a gida dalilin annobar coronavirus, jihar Borno da ta yi fama da matsalar rashin tsaro ta saka ranar sake buɗe makarantunta, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Haruna Dauda Biyu.
Yayin da kusan dukkanin jihohin da ke Najeriya suka bayyana 12 ga watan Oktoba a matsayin ranar da ɗaliban suka koma makarantu, jihar Borno da ke shi a arewa su gabacin Najeriya ta kuma ta yi fama da hare-haren mayakan Boko Haram, ta ce ita sai a ranar 26 ga wannan wata na Oktoba za ta zo ma gudanar da harkokin karatun nata. Kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno Honorable Bello Ayuba ne da ya bayyana wa muryar Amurka kan shirye-shiryen da jihar take yi da ma dalilanta na kai wannan lokaci zuwa 26. Ya ce su akwai matakan da suke ɗauka na tabbatar da cewa sun kare duk wani ɗalibi da malamin da zai koyar a dukkanin makarantu fiye da 80 da ake da su a jihar.
Girma gwamna ya ba mu dama mu sanar akan cewa lalle za a buɗe makarantu gaba ɗaya, ɗalibai su koma makaranta ranar 26 ga wannan wata da muke ciki, don ban ma son kawai ƴan uwanka suna buɗewa kai maka ce kawai ka buɗe ba tare da nazari akan me ya kamata a yi kafin a buɗe ba.
Kuma makarantu nawa ake da su ne a jihar Borno wanda ake saran za su koma ranar 26 ga wannan wata?
Muna da makarantu 88.
Kamar akwai wani sharuɗa da kuka shin faɗa na sake buɗe wannan makarantu saboda kare waɗannan ɗalibai daga wannan matsala na COVID-19, wanda shine ma dalilin da yasa aka karfe wannan makarantu.
Dukka makarantun nan mun yi feshi na musamman, kuma muka ɗauki matakai na tanadar da abun wanke hannu da hand sanitizer da kuma abin da za a rufe baki, dukka sai da muka tanadin su.
To ko me iyayen yaran ke cewa ne game da wannan mataki na gwamnatin jihar Borno?
Ne sunana Malam Haruna Makaniki. A gaskiya dai yana ɗin buɗe makarantar da muka ji waɗansu sel cewa gashi za a buɗe, mu ma muna murna cewa za a buɗe saboda zama yadda muke arewa tun can ilimin namu ma ya ci baya. Aka sake ce gashi an ɗauka watanni yara suna gida, ka gani yawanci abubuwan da suka koya da su meme za a gani duk sun riga sun manta, an samu cin baya ta wajen ilimi sosai kuwa. Amma idan sun gani akan cewa harkan lafiya nan ya inganta, makarantu sun sa kwamiti an dudduba akan cewa gashi za a iya a bar yara su je su taru a koyar da su, to gaskiya yana da kyau, ya kamata a buɗe.
Wani mahaifi kenan ke bayyana ra'ayinsa game da sa-ranar 26 ga watan Oktoba da gwamnatin jihar Borno ta yi a matsayin ranar da ɗalibanta za su koma karatu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda. Masu raro kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tasharar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Ce ta je makaranta wata uku, ta komo gida wata uku. Wannan abin nan muna ganin kaman babu ne na kirki ba. Shekara 27 gwamnatin NDC da iyayenta APNDC suna mulki a kasar Ghana. Zango ta ware musu baya 100%. Tambaye abokina, tambaye ɗan uwana, wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi dukkan Zango wanda suka yi wa ƴan Zango cikin shekara 27 da suke mulki a kasar.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau za mu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji inda kuna biye da mu, kun san wannan muhawara ta yi zafi. Yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi, wato za a kwatanta da yake wannan zaɓen na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyu biyu da kowaccensu ta mallaki ƙasar Ghana, wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana ɗin da kuma shugaba mai ci yanzu na ƙasar Ghana ɗin. Saboda haka idan aka dube su duka biyu, wacce gwamnatin su ce ta fi ciwo Ghana bashi ko mai aka yi da kuɗin, kuma sannan wacce ce cikinsu ta fi samar da abubuwan masarufi ga al'ummar zangonnin Ghana da yawa. To sai mu ci gaba.
To madalla, a yau za mu tashi ne daga amsar da Alhaji Audu Arif na NDC yar adawa zai bayar akan tambayar da na masa a wancan mako mai John Muhammad zai kawo sabo domin a zabe shi. Amma kana da minti ɗaya ka mai da martani akan bayanan Alhaji Ahmed Ayuba.
Kana martanin da zan mai da shi ne MPP in suna magana yayi batun wancan ƙuri'an da aka jefa. An samu rinjaye da wurin miliyan da amma bai iya ya gara mu abinda NDP ke yi kenan. Ke ku jefa magana ba su iya gwada bambanci da aka abinda 1996 abinda ya sunan shi NDC zuri suka rinjaye MPP da shi. In ya iya gwada maka wannan sannan ya ce maka ai wanga election da aka yi rinjayen da aka yi ya su wannan. Amma kada ka ce kai ka gwada na MPP ba ka gwada ma jama'a abinda MPP suka samu ka ce wai ga rinjaye ba.
To mun gode.
Ni ban so ina jayayya mata irin wannan magana.
To shi ke da
abu ne da yake ya wuce. Sai da amfani ma yau mu koma mu.
Yawa
to mu tattauna.
To mu duba wannan tambayar.
Yau muka shirya. Muka ajiye shine yau an free HSS da suka faɗi suke cewa suke buki da shi. Free HSS.
Wato kana nufin makarantar secondary a kyauta kenan da ake da wannan gwamnati take bayarwa kenan.
Kin da za mu free HSS mun ga ya musu kaman su hakuri. Shi hakuri in ya so a tamu inda yaran makaranta za su zauna su iya kamar classroom kenan. Abu da makarantu da dama yanda yake abin bai zama damuwa. Suka kiya suka ce su sunyi suka je suka kariya mace ta je makaranta wata uku ta komo gida wata uku. Wannan abin nan muna ganin kaman babu ne na kirki ba. Saboda shi mun yi niyyar in Allah ya ɗan daji za mu yi kokari mu ɗauki mu karkara wa'innan makaranta.
Alhaji Audu Arif layinka ya katse daga inda kake zancen yariya ta je makaranta watanni uku ta zauna gida watanni uku so dora daga gurin.
To wannan kaga wannan babu ne na kirki da yake sun ci cin shawara abin da ya wannan abin ne ya faru kenan. To mu niyyarmu ne in Allah ya sa muka komo dama wannan makarantar nan muna ginin ɗaya ɗari biyu. Mun gina kamar wurin 46. Sannan muka fita kan mulki. Wasu na nan kuma an gina ba kare ba. Mun yi niyyar mu ɗauki kamar shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi. Mu ɗauki mu karkara wa'innan makarantar nan domin yaran nan su iya su samu kowa ya iya je su yanda kowa ke zuwa. Na biyu, kan mu yi wannan ya kamata mu indiya sunan shi makarantu da suke zaman kansu. Ga abin nan kenan
makarantun kuɗi private school.
Za mu su cikin wannan abin nan domin mu nemi wannan abin nan. Yan yaran nan su samu sukuni inda za su yi karatu. Kuma wannan karatu yanda ake karatun da muke yi, kaga she mu je yaro ya je ya koyi a ya sunan shi secretariat da menene wanda bai taimakon shi kamar yanda ake ce mu kwaci kwalajo. Yaro ya kare makaranta ya kare jami'a ba a yi. Saboda shi system da za mu ɗauki shi ne a kawo makaranta kamar na technical. Wanda yake
na kere-kere kenan
makarantun
kere-kere
kai wannan aiki kere-kere dai kamar ilimi ya sunan shi fasaha da sauransu wayannan abubuwan nan za a yi shi ne mutun ya je free
to a Alhaji Audu
koyi aikin hannu
to Alhaji Audu bari mu duba wannan zancen da kuka ce kuna son ku zo ku inganta zancen bada karatun sakandare a kyauta amma a baya kun nuna cewa wannan duk karatun da za a bayar a kyauta ba abu ne mai kyau ba shin menene ya canza a wannan lokaci yasa kuke so ku ci gaba da wannan bada karatun sakandare a kyauta alhali a baya kun soki wannan al'amari
waye ce kamar haka gure karatu da kyauta ba dai mai alheri ba inji wa
a baya akwai abin akwai maganganun da aka yi na'am
wannan karya ne na MPP domin ka duba wannan free education nan
Alhaji Audu bari mu taka ma burki a nan ka riga ka yi mintocin ka kuma ka yi bayanai masu gamsarwa akan abubuwa da muka tambaye ku cewa me za ku zo ku yi sabo ko me John Mahama yake da shi sabo da zai zo ya nuna mutanen Ghana da za su iya su abin nan so mun fahimci abin da kake nufi bari mu koma kan Alhaji Ahmed Ayuba Alhaji Ahmed Ayuba ka ji tambayan da na yi ma Alhaji Audu Arif da farko nike ce mai Major Muhammad zai kawo to ku kuma mun ga abin da kuka yi wato cikin wannan lokaci shin akwai wani abu sabo da za ku zo da shi a wannan lokaci da mutanen Ghana za su iya tsayuwa kai su zabe ku muna sauraren ku
to da farko kafin in magana abin da za mu yi ina so in dan mai da martani akan wata magana da yi akan wato free senior high school
to bismillah
wallahi da na sauraren dan uwana ina so in tantsare da dariya ne ma ban sa saboda mu duka muna garin nan lokacin da suka dauki kudin gwamnati suka ringa talla suna biyan kudi akan radio da talabijin da jaridu dan a gaya wa jama'a cewa wannan tsarin da ake so a kawo wanda duk dan kasar Ghana zai samu free senior high school a kyauta ba tare da ya biya ko anini ba wannan abun nan ba zai yiwu ba Ghana ba ta da kudin da za ta yi abu ne wanda in aka yi shi zai rusa mana harkar ilimin mu gaba daya a kasar Ghana yau sun canza shekara sun zo suna cewa wai su yanzu sun amince wannan lokacin da ake magana shi suka ce kudin Ghana da arzikin Ghana gaba ɗaya an gama cinye kudin mu an gama cinye soka saura kashi abinda suka gaya mana kenan suka soke allowance din da ake ba nurses bayan haka dan allowance din da ake ba teachers malaman makaranta masu zuwa koyar karatu suka soke wannan allowance din suka ce babu kudin da za a rinka biyan wayannan kudaden to babu kudin da za a rinka biyan allowance din wayannan ina za ku samu kudin za ku biya secondary school free secondary school abinda suka faɗa mana kenan kuma alhaji Makeri ni wannan maganar da muke yi dan Allah dan Annabi ina so saboda karancin lokaci ka bari mu maida hankali akan zangonnan mu shekara 27 gwamnatin NDC da iyayenta APNDC suna mulki a kasar Ghana zango ta mara musu baya dari musu dari tambaye abokina tambaye dan uwana wani abu ɗaya haka na tarihi wanda ya shafi dukkan zango wanda suka yi wa ƴan zango cikin shekara 27 da suke mulki a Ghana
eto mun kai gurin amma ka ci gaba da gaya mana menene kuka yi tanadi da yanzu kuke so a zabe ku don saboda ku ci gaba da shi
abinda muka tanada shine wanda muka gyara harkar tattalin arzikin Ghana muka bari GDP to debt ratio yizo kasa muka bari inflation yizo kasa muka bayar da free SHS muna son mu kare wayannan nasarorin nan da aka yi mu kare yin hoɓɓasa harkokin da muka sa a gaba nasarorin da muka samu shekara uku da rabi ɗin nan da suka wuce muna son mu dala inganta su ne mu dala ƙarfafa su don kada mu yi kuskure wayannan jam'iyyar NDC ɗin nan ta zo ta mai da hannun agogo baya tunda sun gano cewar aski ya kai gaban goshi ba abin da suka shuka ba su shuka zango komai ba su shuka Ghana komai ba balle su kirɓe kura'a ranar zabe shure-shure suke kuma wallahi ba zai hana su ka ci ba insha Allah
to Alhaji Ayuba akwai wata magana da ku ƴan siyasa kukan yi cewa kamar yadda kai zancen GDP ratio da zancen abin nan zancen inflation a dan rayuwa da sauransu shi talaka bai san komai ba an ce shi talaka tambarinsa shine cikinsa ya ji a jikinsa to irin wannan turancin har yanzu talakawa fa suna kuka cewa akwai buƙatar su fa su gani a ƙasa saboda abin da ke faruwa kamar ba sa ganin komai a ƙasa
ai wannan maganar da nake gaya ma hanyar da za a bi nan talaka ya samu samu sauki saboda hanyar da gwamnati take bi kenan take samun kuɗin da take bada free senior high school take biyan allowance din teacher malaman makarantu wanda suka soke take biyan allowance din nurses ta kawo wani tsari da ake cewa one ambulance one constituency akwai wani tsari kuma da ake cewa one district one factory
mun zo kan wannan alƙawarin yanzu bari mu je wurin Alhaji
idan yadda harkan arziki ta barbare karkashin su suke cewa an gama cinye soka saura kashi bayan da za su yi wani gyara da inganci
to mun gode bari mu je wurin yawa bari mu je wurin yawa
tsarin arziki ne shine watan ginshikin duk wani abin da zamu yi duk wani abin da muke yi mun gyara yadda suka lalata harkar arzikin mu suka bari muka tafi wannan ƙarya a hannu muka tafi muna bara a bankin duniya dan a cece mu bayan an gano mai a kasar Ghana abadan Allah jama'a
to Alhaji Audu Arif kaji maganganun da Alhaji Ahmed Ayuba yayi to amma kai ma zan nemi jin menene kuka yi ma tattalin arzikin kasar nan kuwa irin tanaji kuka yi wa tattalin arzikin kasar nan amma kuma in kana da martani kana da minti daya kai martanin kasar nan ka zo ka kawo wannan bayani akan tattalin arzikin kasa
to baba dai kai da kanka ka san waya na ya yanke abubuwan da ya fadi ban ki ba kaga kaman yayi magana kan free HSS inda naje na sauka yankoki wannan kowa ya san kaman abinda suka yi na free HSS ba abin kirki bane bai taimaka ma yara ba bai taimaka ma iyaye ba domin free HSS inda da suke fadi akwai wani iyaye da dama in shi yaran nan sun zo gida wata uku sai an kai su wani makaranta kuma da ake ce ma private school dubu goma kan wannan abin nan da yaran nan ke yi saboda shi banda dadin baki ba abin da MPP suka kulla mu kasan nan ya kula mina makaranta daya da suka gina ya kula mina school a yasunan shi da suka gina ya kula mina university daya da suka gina ya kula muna yasunan shi ina suka kai ruwa nawa suka kara lantarki nawa suka kara
to barkan ku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safar kake ji ana magana shi a kasar Ghana ba to amma wannan karo za ku je da aka fide bili har wutsaya game da gwacece wato wacece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa ta fi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri Aliyu Mustapha Sakwatin ya Washington DC muna fatan mun ba ku lami lafiya sai anjima
malamai sannunku da kokari da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice
to sarfilu a takaice ajiyar litinin ne aka fara saurarin bahasin tabbatar da Amy Coney Barrett wacce za a nada alkaliyar kotun kolin amurka a Washington inda Barrett ta fada wa majalisar dattawa cewa bai kamata kotuna su shata tsari ba kamata yi a barwa shugabannin amurka da majalisar dokoki Barrett ta ginda ya wata tarjama mai tsauri akan rawar da babban kotu take takawa tana mai cewa ba an yi ta ne don ta magance kowace matsala ba ko kuma ta gyara dukkan kurakuren da aka tafka a rayuwar jama'a ba shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO yayi kashedi akan dabarun amfani da wata hanya daban a yaki da cutar coronavirus cewa bai dace ba a wurin wani taro manema labarai a birnin Geneva a jiya litinin babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce jami'an kiwon lafiya su mai da hankali wurin amfani da maganin rigakafi kadai amma ba wata hanyar da za ta jefa jama'a cikin hadarin kamuwa da cutar ba dubai yan Najeriya sun yi tattaki a Lagos da wasu biranen kasar a jiya litinin domin neman kawo karshen rundunar yaki da fashi da makami ta yan sanda wato SARS a takaice da take kisa da cin zarafin mutane duk da yake gwamnati ta faɗa a shekarun jiya Lahadi cewa za a rusa rundunar amma yan Najeriya sun bayyana shakkunsu game da alƙawarin jami'ai na kawo karshen rundunar da ake zargi da cin zarafi
masu sauraro a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauki da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na jamhuriyar Nijar za ku ma yi zartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook yanzu a madadin baba ya kuma makeri da yake na gabatar da shirin da kuma Tibahiru Biro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau
Ni Sarfil Hashin kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.